Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Muhammad Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan 12, yayin da yawan su ya kai miliyan 11,700. Wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 13 ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa Amurka ayyukan leƙen asiri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira 200,000 ne za su tsallaka zuwa ƙasar Sudan daga Ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa, yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta mayar da martani ga gidan talabijin na CNN kan wani rahoto da ya gabatar dangane da zanga-zangar da aka yi ta ƴan SAS a ƙasar.
CNN sun wuce wuri, sun ɗauki maganganu a titi, maganganu marasa hujja.
Sannan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan ɗare-ɗaren da wasu 'yan Najeriya suke yi na bayyana a gaban kwamitin karɓar ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da 'yan sandan SAS suka yi musu.
Wani irin kariya ne za a bawa 'yan ƙasa wanda za su tashi su je su tsaya ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza, ko kuma 'yan SAS ɗin wani sun min kaza? Wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukumar su sani.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan 12, yayin da yawan su ya kai miliyan 11,700. Har yanzu Amurka ce ta fi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya, inda adadin ya kai kwatan miliyan. Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a Amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar Alhamis, inda suka yi kira ga Amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa. Fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya ƙaru idan Amurka ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ayyana Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben jihar Georgia da ƙuri'un kwalejin masu zaɓe, bayan da hukumomin zaben jihar suka ce kidayar ƙuri'un da aka yi da hannu a zaben shugaban ƙasar ya tabbatar da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne yake gaban shugaba Donald Trump da ƙuri'u 12,000 daga cikin miliyan 5 da aka kada. Kamfanin dillancin labaran na AP ya kuma bayyana Biden ne bayan da ya samu ƙuri'u 270 a kwalejin zaɓe da ake buƙata ɗan takara ya samu kafin ya samu nasara. Hakan na nufin nasarar ta Georgia ta sa ƙuri'un kwalejin jam'iyyar Democrat sun kai 306. Da farko AP bai ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben ba, bayan da hukumomin zaben jihar ta Georgia suka kammala kidayar saboda ratar da yake da ita akan Trump a jihar kashi 0.3. Shi dai shugabacin da mukarrabansa suna ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben na Georgia ba tare da gabatar da wata hujja ba, lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin 'yan Republican yayin da hukumomin jihar ta Georgia suka jajirce cewa zaben na da sahihanci. To yayin da yake fuskantar kalubale a ƙararrakin da ya shigar kan aikin kidaya ƙuri'un da ya nuna Biden a matsayin zababben shugaban ƙasa, shugaba Trump ya gayyaci wasu ƙusoshin 'yan Republican da ke majalisar dokokin ƙasar zuwa fadar White House. 'Yan majalisun da suka fito daga jihar Michigan da ke tsakiyar yammacin Amurka, wacce akan yi kunnen doki a lokutan zaɓe, ba a dai san me Trump zai faɗa wa 'yan majalisun na jihar Michigan ba, ko kuma nawa ne daga cikinsu za su amsa gayyatar ta zuwa Washington. A ranar Alhamis, lauyoyin Trump suka jingine ƙarar da suka shigar kan sakamakon zaben na Michigan. Wannan gayyata da Trump ya aika wa 'yan majalisun na zuwa ne yayin da tawagar lauyoyin gangamin yaƙin neman zabensa suke bin hanyoyin da za a juya sakamakon zaɓe a jihohi masu muhimmanci da Trump ya sha kai.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karon farko, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ta yi Allah wadai tare da sanya takunkumi ga kafar yaɗa labarai ta CNN saboda rahotannin da ta bayar da suka saba da ainihin abubuwan da suka faru lokacin zanga-zangan neman haramta rundunar 'yan sanda ta SARS. Wannan na cikin bayanai ne da ministan yaɗa labarai da al'adu na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya yi wa manema labarai a Abuja. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Ƙorafe-ƙorafe da dama sun kunno kai da suka nuna barazanar rayuka da aka yi wa 'yan zanga-zangar da kafafen yaɗa labarai daban-daban suka yaɗa a wannan lokaci. Amma ɗaya daga cikinsu da ya fi ɗaukan hankalin gwamnati da yake nuna sun take wasu ƙa'idoji na yaɗa labarai shi ne ta gidan talabijin ɗin CNN da Lai Muhammad ya ce dole a sa mata takunkumi na musamman.
A reporter was at Lekki Tollgate protest ground that night. She was quoted as saying soldiers were indeed at the toll gate, but they shot sporadically into the air and not at the protesters. CNN, that was not at the scene, reported otherwise.
Anan Lai Muhammad yake bayani cewa wakiliyar wata kafar yaɗa labarai da take wajen yankin kofar shiga Lekki da ke Lagos ta bada rahoton zahirin abubuwa da suka faru yayin da wakilan kafar yaɗa labarai ta CNN suka faɗi wani abu daban. Lai Muhammad ya ce irin waɗannan labarai da suka riƙa bazuwa ta yanar gizo da dandalin sada zumunta sun ƙara rurrutu wutar rikicin zanga-zangar, wani abu da ya sa ƙasashe da dama ciki har da ƙasar Amurka suka tofa albarkacin bakin su a da rahoton da CNN ta fitar. Na tambayi mai magana da yawun fadar shugaban kasa Garba Shehu ko akwai wani irin mataki da za a dauka akan gidan talabijin din CNN, sai ya ce
kamar yadda ministan yaɗa labarai ya faɗa CNN sun wuce wuri sun dauki maganganu a titi, maganganu marasa hujja. Su kansu a matsayinsu na kafar yaɗa labarai a cikin gida suna da matakai da suke horarwa ga jami'ansu da suka tura su je su kawo rahoto. Idan ba su yi rahoto ko kuma sun faɗi ƙarya a cikin rahotonsu, ko ku naku ɗin nan yadda kuke naku aiki, akwai mataki da ake ɗauka akan jami idan ya faɗi ƙarya, to muna zuba ido mu gani. Idan ba su yi ba, to gwamnatin tarayya tana iya rubuta musu ta ce tana buƙatar a ɗauki mataki. Idan ba a ɗauka ba, abin da ya biya ba kuma su suka jamu kansu.
Amma ga dan majalisar wakilai Muhammad Ali Wadil yana ganin daukan matakin yin doka na sa ido a hanyoyin sadarwa zai yi wa ƙasa amfani.
Yana da kyau a ce an yi doka da za ta duba yanda za a dinga kula, ana gyarawa, ana inganta amfani da wannan yanar gizo ta yanda ya kamata, ba wai ta yanda zai bata al'adu, ya bata tarbiya, ko ya bata abubuwa da Najeriya ba.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala bincike akan abin da ya haifar da zanga-zangar End SARS. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 13 ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa Amurka ayyukan leƙen asiri. A cewar wata sanarwa da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta fitar a yau Juma'a, a ranar 17 ga watan Nuwamba, kotun wacce ke yankin Bryansk ta samu Yuri Yashenko da laifin cin amanar ƙasa a cewar sanarwar, inda ta ce zai gudanar da zaman gidan yari ne cikin yanayi mai tsanani ƙarƙashin matakai na tsaro. A cewar hukumomin ƙasar, Yashenko ya yi yunkuri ne ya aika wa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA wasu bayanai kan ayarin jiragen ruwan ƙasar ta Rasha, ya kuma amsa laifinsa inda har ya nuna nadamar abin da ya yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira 200,000 ne za su tsallaka zuwa ƙasar Sudan daga Ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa, yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar. A ranar Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum 1,896 suka tsallaka kan iyakar, hakan ya sa jimillarsu ta kai 33,000 tun bayan ɓarkewar rikicin makonni biyu da suka gabata. Bayanai sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke neman mafakar matasa ne, waɗanda suka ce suna fargabar za a tilasta musu shiga yakin idan suka zauna. Wasu daga cikinsu sun ce sun yi tafiya ta tsawon kwanaki a cikin daji, lamarin da ya sa wasunsu suka shiga yanayi na tagayyara da yunwa, yayin da wasu ke buƙatar a kula da lafiyarsu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka zalika, yara ma a yankin na Tigray na cikin haɗari.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan ɗar'arin da wasu 'yan Najeriya suke yi na bayyana a gaban kwamitin bincike na karɓar ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da 'yan sandan sa suka yi musu. Alheri Grace Abdigareki.
Makonni bayan bada umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na kafa kwamitocin binciken kuntatawa al'umma da jami'an 'yan sandan sa suka yi. Daya daga cikin bukatun da matasan da suka gudanar da zanga-zangar neman soke wannan runduna suka gabatar. 'Yan Najeriya da dama suna bayyana ɗarin bayyana gaban kwamitin domin gudun karkilu ta jawo bau. Binciken da sashen Hausa ya gudanar na nuni da cewa zuwa yanzu ba a kafa kwamitocin a waɗansu jihohi ba, yayin da a jihohin da aka kafa kwamitin mutane da dama suna shakkun ribar da za su yi idan suka bayyana gaban kwamitin. Waɗansu kuma suna bayyana cewa suna iya sake fadawa cikin haɗari ko kuma su rasa rayukansu a hannun waɗanda suka kuntata musu idan har suka bayyana gaban kwamitin, wanda zai buƙaci waɗannan jami'an tsaro su bayyana domin sauraron ƙorafin da kuma kare kansu. A cikin hira da sashen Hausa ya yi da ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala, wanda ya jagoranci gangamin neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya a shekara ta 2012, ya bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da wannan tunanin.
Mun ji daɗin irin hubbasa da shi shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari duk mai ƙorafi ya zo ya kawo. Amma akwai wani abu guda, wani irin kariya ne za a ba wa 'yan ƙasa wanda za su tashi su je su tsaya su ce ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza, ko kuma 'yan SAS ɗin sun min kaza? Wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukuma su sani.
Sai dai waɗansu sun rungumi wannan damar tare da bayyana a kotun inda suka yi ido huɗu da waɗanda suka gasa masa akuba bayan shekaru da cin zarafinsu. A zaman kwamitin da aka yi a babbar kotun tarayya da ke Maitama Abuja, wanda ya fara cikakken zama makon farko tun bayan kafa shi, waɗanda suka bayyana gaban kwamitin sun haɗa da waɗanda jami'an SAS suka kashe danginsu, da waɗanda aka yi amfani da ƙarfin kaki aka ƙwace musu ƙaddarori, da waɗanda aka kulle aka kuma gasa musu akuba, da waɗanda aka naƙasa da harbin bindiga da dai sauran ayyukan cin zarafin bil'adama. Chris Richard, wani ɗan jarida da ke da ƙwarewa a fannin rubuta rahotannin aikata miyagun laifuka, ya samu kansa a cikin wannan yanayi lokacin da jami'an SAS suka ɗirkawa 'yarsu bindiga a bayan har sau biyu suka naƙasa ta. Ya kuma bayyana wa muryar Amurka yadda lamarin ya faru. Wannan wani lamari ne da ya shafi wata ɗaliban makarantar sakandare Wuse, wadda harsashen harbin kamewa da wagi da 'yan sanda suka yi ya shafe ta. 'Yan sandan da suka harbe ta sun ce wai suna bin 'yan shiya ne da ke kan hanyarsu daga Bega zuwa cikin gari inda za su je su tada hankali. Yarinyar kuma tana fitowa ne daga unguwar Wuse a daidai wani gidan cin abinci da ake kira Green Plate, da ke kusa da inda motocin sufuri ke ɗaukar fasinja a Wuse, sai kawai ta jan ɗirka mata harsashi a bayanta har sau biyu, nan da nan ta faɗi. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana gaban kwamitin, wanda da ƙarfin yaji aka ƙwace masa fili, ya bayyana cewa babu alama za a yi wa mutumin adalci. Ya ce abin da ya sa ya fusata kenan, domin ɗan sandan ya shantala ƙarerayi, babu wani batu da ke gaban kotu a halin yanzu. Ya san cewa menene zai sa a ƙwace fili da ake rigima a kai a riƙe takardu kana a ce mutanen su je kotu? Debora Yusuf, jami'ar wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira Dining Die Foundation, da ke hankoran kare haƙƙoƙin bil'adama, wadda ta tafi da kayan aikinta na zamani domin naɗar cikakken bayanan zaman, ta kuma bayyana abin da ta lura da shi a wannan zama.
So tunda na fara zuwa wannan panel sitting, na gani panel din suna yakacin kokarin su su gani inda za a samu justice for duka mutane da SAS, the police, sun abusing human rights nasu. Amma abin yana ja fiye da inda ya kamata, don respondents din mutane da ya kamata su zo su defending kansu su ce a'a ba mu yi haka ba, ga haka ne mu yi, wasu a zuwa, wadansu sun zo, wadansu ba za su zo ba. So abin yana jin case din hearing din inda bai kamata ba.
Balha Baraje Kushagi, yana ɗaya daga cikin ma'aikata a wannan zaman sauraron bahasin, ya yi mana ƙarin haske dangane da zaman.
Ba za mu bari ki shigo kai tsaye ba haka ba, sai tare ta wancan hanyar kin biyo, sunan ki yana cikin cutlist da za a saurari ƙarin ki. Amma kai tsaye ki zo nan ki ce za ki ba da zaki fada abin da ke tafe da ke ba zai yiwu ba, dole sai kin bi ta hanyar human rights din nan.
Alkali Adam Osun shine shugaban kwamitin bincike na jihar Benue, ya bayyana abin da aikin kwamitin ya kunsa. Yace takamamman aikin mu shine mu gudanar da bincike kan sahihancin korafe-korafen da aka kawo gaban mu da nufin tabbatar da gaskiyar su, mu kuma ba da shawara matakan da ya kamata a dauka da suka hada da biyan waɗanda aka cutar diya, har da waɗanda zanga-zanga baya-bayan nan ta shafa, da kuma neman hanyar shawo kan wannan matsalar a nan gaba. Ya bayyana cewa ba za su tsaya akan zanga-zanga ganin bayan rundunar 'yan sanda mai yaki da fashi da makamai SARS kadai ba, yayin da ya yaba wa matasan jihar Benue domin yin zaɓin zaman lafiya. Ya ce kawo yanzu sun samu korafe-korafe 38 kuma za a ci gaba da kawowa. Ya kuma ce za su ba da rahoto inda za su ba da shawarwari kan buƙatar yin garan bawul a aikin 'yan sanda. Yayin da kwamitin binciken da ke da zama a jihar Lagos ya ba da wa'adin zuwa 20 ga watan Disamba ga duk wanda yake da niyyar bayyana gaban kwamitin ya aiko da korafinsa, kwamitin babban birnin tarayya Abuja ya bayyana cewa za a ci gaba da zama har sai an saurari dukkan waɗanda suke da korafe-korafe. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci kwamitocin su miƙa rahotonsu cikin watanni 6. Kawo yanzu jihohi 26 ne da kuma babban birnin tarayya Abuja suka kafa kwamitocin daga cikin jihohi 36. Waɗanda suka gabatar da ƙara a yau ɗin nan sun haɗa da wanda ya korafin ƙwace mishi ƙaddara da wani mai hannu a shuni yayi, da kuma wanda ya kawo korafi sabili da gallaza mishi azaba. A yau dai waɗanda suka gabatar da ƙararraki mutane guda 4 ne. Kuma kamar yadda muka samu bayani, za a ci gaba da wannan zama har zuwa shekara ta 2021. Daga kotun tarayya da ke zama a Maitama, babban birnin tarayya Abuja, Alheri Grace Abdu.
A gaida Alheri Grace Abdu. To, kuna sauraron labaran ne akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumunsu. To, yanzu kuma sai shirin Duniyar Amurka.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Adadin mutanen da corona ta kama a nan Amurka ya haura miliyan 11.2 a cewar Jami'ar Johns Hopkins, inda miliyan 1 cikin wannan adadi a makon da ya gabata kadai aka same su. Lamarin da ya sa jihohi da biranen ƙasa suka sake ƙara mai da hankali wajen ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar wannan cuta, yayin da aka tunkari bikin cika-ciki. Yau kan wannan batun shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Jihohi da birane a nan Amurka na yekuwar jama'a su zauna a gida, yayin da a mako mai zuwa ake shirye-shiryen bikin cika-ciki a duk faɗin Amurka, ko kuma bikin da ake kira Thanksgiving a harshen Ingilishi. Magajin garin birnin Chicago ya nemi mazauna birnin da su takaita tarukan jama'a zuwa mutum 10 ko kuma ƙasa da haka. Wannan sabon mataki ne da ya fara aiki a ranar Litinin, zai kuma kai har nan da tsawon aƙalla wata guda. Matakin da Johns Forest, wanda mazaunin birnin ne kuma likita da ya ritaya, ya goyi baya. Yace, ina ga ba mu da zaɓi, idan dai har aka ce adadin na ƙaruwa, ga ƙarin nauyin da ake fuskanta na mutanen da ke buƙatar kulawa a asibiti sanadiyar cutar ta COVID-19. Wannan yanayi ne na gaggawa, ya zama dole mu ɗauki matakan gaggawa. A yau Juma'a, sabbin matakan daƙile cutar ta corona zai fara aiki a birnin Philadelphia, kuma ana hangen za a iya tsawaita su har zuwa ƙarshen shekarar nan. Dr. Thomas Farley shi ne kwamishinan lafiya a birnin na Philadelphia. Ya ce, za mu hana tarukan jama'a a wuraren da suka kasance na kulle, da kuma duk wasu tarukan jama'a a ko'ina, ko na gwamnati ko na jama'ar gari. Hakan na nufin babu taruka na cin abinci ko na kallon kwallo ko ziyara a tsakanin gida da gida, ko bukukuwan aure ko jana'iza ko bikin murnar shirin haihuwa. A jihar Washington kuwa, gwamna Jay Inslee gargadi yayi ga mazauna jihar inda ya ce ana fuskantar babban hadari daga wannan cuta.
Now we're facing a third wave.
Yace muna fuskantar barkewar cutar a karo na uku, lamarin da ka iya zama mafi hadari cikin abubuwan da muka gani a baya. Adadin mutanen da ke kamuwa da cutar a rana a jiharmu ya ninku cikin makonni biyu da suka gabata. Ba zai yi mu ci gaba da tafiya a haka ba. To tun daga ranar Talata aka haramtawa wuraren motsa jiki da shakatawa bude kofofinsu ga kwastomomi a jihar ta Washington. Sannan an ba wuraren sayar da abinci da barasa umarnin su takaita zaman kwastomomi a waje kadai da kuma masu siya ka tafi. A kuma ranar Laraba ita ma jihar Michigan ta fara aiwatar da sabbin matakan daƙile yaduwar cutar har na tsawon makonni uku, ciki har da dakatar da zuwan ɗaliban sakandare da kwaleji aji da kuma soke duk wasu taruka na wasanni da na cin abinci.
We are in the worst moment of this pandemic to date.
Gwamnatin jihar Michigan Gretchen Whitmer kenan yayin wani taron manema labarai take cewa mun shiga taki mafi muni da muka gani tun daga barkewar wannan annoba. Lamarin bai taba rancabewa haka ba. Akwai bukatar mu dauki mataki.
We are at the precipice and we need to take some action.
To sai dai a ranar Litinin ne aka sake samun wani albishir na biyu a kokarin da ake na neman makarin wannan cuta. Inda sakamakon farko na binciken da kamfanin hada magunguna na Moderna ya nuna cewa rigakafin cutar da ake bincike a kai tana da ingancin da za ta yi aiki da kashi 94.5 cikin 100. Amma shugaban kamfanin Stephen Hodge ya ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Ya ce wannan mataki ne mai matuƙar mahimmanci muka kai a yaƙi da wannan annoba, amma akwai buƙatar mu kammala wasu matakai da doka ta tanada. Kamar na kammala binciken, ƙara tattara bayanai da kuma sake tabbatar da cewa maganin ba shi da illa ga jama'a. Sannan akwai buƙatar a dukufa wajen haɗa shi. To gabanin sanarwar ta kamfanin Moderna, shi ma kamfanin haɗa magunguna na Pfizer ya ce rigakafin cutar ta COVID-19 da yake aiki a kai ta nuna ingancin za ta yi aiki da kashi 90 cikin 100. Jama'a da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma na ciko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryama Diallo da Daniel Brown da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email.
Sako mana farko a yau ya fito ne daga Alhaji Umar Horeba Gashuwa, inda ya ce, "Salam VOA Hausa. Amfani da hayaki mai sa hawaye da jami'an 'yan sandan kasar Uganda suka yi a kan magoya bayan dan takarar shugabancin kasar, wato Bobi Wine, zalunci ne da danna haƙi. Ya kamata su sake tunani domin su ma 'yan kasa ne kamar kowa." Sai kuma sako na gaba wanda kuma haɗin biwa ne daga Muhammad Ibrahim Macina da Inusa Barma Macina, dukkansu daga jihar Yobe, su kuma cewa suka yi, "Salam VOA Hausa. Hakika matsalar masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a wasu sassan ƙasar Najeriya. A ɓangare ɗaya kuma, har yanzu jami'an tsaron Najeriya sun kasa shawo kan wannan matsalar. A ƙarshe muke cewa Allah ya kawo na ƙarshen wannan matsala ƙasarmu ta Najeriya baki ɗaya." To sai kuma saƙo na gaba shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, dukkansu a jihar Kogi, su kuma cewa suka yi, "Kamata gwamnatin Najeriya ta sanya dokar ta baci ga masu tallar magungunan batsa, ganin yadda tasirinsu na janyo yawaitar faɗi-fyaɗan mata da ma ƙananan yara, musamman a yankin arewacin Najeriya. Ga kuma saƙo shi ma fa na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Lange-Lange da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, su kuma suka ce salam BOA a Hausa. A yau muna kira da gwamnatocinmu na nahiyar Afirka, musamman ƙasashen tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, da su yi amfani da wannan ranar makewayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin samar da makewayi ga al'umma, ga wajen samar mana da wadatattun makewayi a ƙauyuka da biranenmu. To sai saƙonmu na ƙarshe da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga, shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Fitar da makudan kuɗaɗe kusan biliyan 5.5 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin gina wa 'yan gudun hijiran Borno gidaje, hakan ya yi daidai, domin kuwa hakan zai sa a dinga samun sauƙin cunkoso a sansanin 'yan gudun hijira. To ma dalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan 12, yayin da yawansu ya kai miliyan 11,700. Har yanzu Amurka ce ta fi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar, da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya, inda adadin ya kai kwatan miliyan. Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a Amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar Alhamis, inda suka yi kira ga Amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika-ciki da za a yi a mako mai zuwa. Fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya ƙaru, idan Amurkawa ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika-cikin ba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ayyana Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben jihar Georgia da ƙuri'un kwalejin masu zaɓe, bayan da hukumomin zaben jihar suka ce ƙidayar ƙuri'un da aka yi da hannu a zaben shugaban ƙasar ya tabbatar da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne yake gaban shugaba Donald Trump da ƙuri'u 12,000 daga cikin miliyan 5 da aka kaɗa. Shi dai shugaba Trump da muƙarrabansa suna ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben na Georgia ba tare da gabatar da wata hujja ba, lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin 'yan Republican, yayin da hukumomin jihar ta Georgia suka jajirce cewa zaben na da sahihanci. Wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 13 ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa Amurka ayyukan leƙen asiri, a cewar wata sanarwa da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta fitar a yau Juma'a. A ranar 17 ga watan Nuwamba, kotun wacce ke yankin Bryansk ta samu Yuri Yashenko da laifin cin amanar ƙasa, a cewar sanarwar, inda ta ce zai gudanar da zaman gidan yari ne cikin yanayi mai tsanani ƙarƙashin matakai na tsaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira 200,000 ne za su tsallaka zuwa ƙasar Sudan daga Ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa, yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar. A ranar Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum 1,896 suka tsallaka kan iyakar, hakan ya sa jimillar su ta kai 33,000 tun bayan barkewar rikicin makonni 2 da suka gabata.
To ma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.